Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da Niya a jamhuriyar Nishar ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai sai Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Masauraro barkanku da warhaka. Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa kungiyar agaji ta Croix-Rouge ko Red Cross da haɗin gwiwar asusun UNICEF sun baiwa al'ummar da magaram tallafin kayan kare kai daga cutar corona. A Najeriya kungiyoyin nakasassu sun koka a game da kwancin rayuwar da suka fada sanadiyar taɓarɓarewar sha'anin tsaro. Idan muka sake komawa jamhuriyar Nijar za mu ji yadda aka gudanar da bikin yaye wasu ɗalibai sama da 200. Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma kafin nan ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Bankin Cigaban Al'umma na Amurka IDB ya alƙawarin dala biliyan 1 jiya Laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da ke yaki da cutar coronavirus. Bankin IDB zai ware kuɗin ne wajen sayan allurar rigakafi, ƙarfafa cibiyoyin ƙasa wajen rarraba maganin da kuma faɗaɗa girman rigakafin. Tallafin na dala biliyan 1.2 ƙari ne kan abin da bankin ya riga ya tattara a yankin wajen biyan kuɗaɗen gwaji da na magunguna. Sanarwar ta jiya Laraba ta zo ne yayin da yankin Latin Amurka ya bayar da rahoton samun ƙaruwar cutar coronavirus da mace-mace. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, kusan kashi 33 cikin 100 na mutuwar coronavirus na duniya an same su ne a Latin Amurka, duk da cewa yankin ne ke da kashi 9 cikin 100 na yawan mutanen duniya. Dangane da sanarwar da Somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alakar diplomasiya da Kenya, gwamnatin Nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diplomasiyar Somalia ba, kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyar tata. A halin da ake ciki, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a ranar Talata ya kammala karɓar bakuncin ziyarar kwanaki 3 da nufin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsa da shugaban Somaliland Musa Bizi Abdi. Kenyatta ya gayyaci shugaban ƙasar na Somaliland mai ɓallewa wanda ya isa ranar Lahadi. Ministan yaɗa labarai Usman Dubbe ne sanar da sanarwar da Somalia ta yanke a yammacin ranar Litinin, wanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya zo ne a matsayin martani ga abin da ya kira ƙullalliyar Kenya a bayyane wajen yin katsalandan ga mulkin ƙasar Somali. A cikin jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ɗin ƙasar, Dubbe ya ce gwamnati ta umarta dukkan jami'an diplomasiyar Somalia da ke Kenya da su koma gida, sannan ta ba jami'an diplomasiyar Kenya da ke Somalia wa'adin kwanaki 7 su bar ƙasar. Kakakin gwamnatin Kenya Cyprus Oguna a ranar Talata ya shaida manema labarai cewa Nairobi ba za ta kori jami'an diplomasiyar Somalia ko 'yan ƙasar ba, dangane da shawarar da makaɗishi ta yanke na yanke alaƙar ta. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna gab da cin yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin ƙasar. Mun share babban hanyar fitar da wani shiri na ba da tallafin annobar coronavirus wanda zai iya wuce dukkan majalisun bi ba tare da matsala ba. A cewar shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell a zauren majalisar jiya Laraba, kunshin tallafin ya dogara ne ga kuɗaɗe dala biliyan 908 da wata ƙungiyar sanatoci ta haɗa da dukkanin ɓangarorin bi ta gabatar ranar Litinin, kuma da alama za ta ware manyan batutuwa da ake jayayya tsakanin ɓangarorin biyu: kariyar ayyukan kasuwanci da taimakon jihohi da ƙananan hukumomi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kawo ɗan ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab da ake zargi da ƙulla maƙarƙashiya aiwatar da shiri irin na 9/11 a Amurka zuwa New York don fuskantar tuhumar ta'addanci, in ji ma'aikatar shari'a jiya Laraba. An tura ɗan ƙasar Kenya Cholo Abdi Abdullah a ranar Talata daga Philippines, inda yake a tsare a gida tun lokacin da aka kama shi a watan Yulin shekarar 2019. Philippines ta miƙa shi ga hukumomin Amurka ranar Talata. Ana zargin Abdullah da haɗa baki, wajen satar wani jirgin saman kasuwanci don afka wani gini a Amurka. A wani bangare na makirci da manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab suka jagoranta. An yi zargin cewa Abdullah ya samu horo akan tukin jirgin sama a Philippines. An gurfanar da shi kan tuhume-tuhume shida da ba a bayyana jiya Laraba ba. Kuma ana sa ran za a gabatar da shi ga alƙalin kotun majistare a birnin New York. Laifukan da ake tuhumarsa da su sun haɗa da bayar da tallafi na kayan aiki ga ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje, haɗa baki don kashe 'yan ƙasar Amurka da haɗa baki da satar jirgin sama da lalata shi. Zaman ɗar na ci gaba da ƙaruwa tsakanin China da Australia tun shekarar ta gabata bayan da Australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus, kuma China ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su. China ta sanya haraji kan kayayyakin Australia da suka haɗa da sha'ir da naman shanu da giya da gawayi da sauran kayayyaki. Tana mai kiransu da martani ga manufofin cinikayya Australia da ba sa bisa ka'ida. Masu sukan lamiri sun ce ayyukan na China wani bangare ne na faɗar diplomasiya mafi girma akan wata muhimmiyar kawar Amurka a yankin, wanda ake ganin babbar kawace ga kawancin tsaro da ke tasowa ciki har da India da Japan.
Yawa, bayan labaran duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. A wani yunkurin karfafa matakan dakile yaduwar annobar coronavirus, kungiyar agaji ta Red Cross wato Croix Rouge da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara ƙanana UNICEF sun ba da tallafin kayan kare kai daga cutar ta COVID-19 domin amfanin al'ummar da magaram, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari.
Kimanin magidanta na unguwanni 30 a da'irar da magaran, kungiyar ta Croix Rouge ta miƙa ma waɗannan kayayyaki na yaki da cutar ta corona. Abdusalam Mani, mamba ne a kungiyar agaji ta Croix Rouge, jan hankali yayi la'akari da dawowar da cutar ta yi a cikin jama'a.
Lokaci kaɗan nan da suka huce, kowa ya samu labari wannan cuta ta sake bullowa. To kenan sai mu ƙara kiran jama'a don saboda a ƙara kiyayewa bisa kan wannan cuta, bisa kan wannan kiyayewa da aka ce mata da uwaye da yara kowanne su dinga yi bisa kan muhimmancin wanke hannuwa, muhimmancin sa wannan takunkumi, muhimmancin rage taro da cunkoso na mutane, da kowa ya ƙara ƙami bisa kan wannan kiyayewa, bisa kan wannan ayyuka na wanke hannuwa da sa takunkumi.
Makajin gari na shiya ta biyu Malam Abdu Isa shi ne ya jagoranci kaddamar da wannan tallafi, shi ma dai ya jinjina ma kungiyar ta Croix Rouge tare da kuma kungiyar UNICEF.
Wannan cuta dai kwanan baya mutane sun ga irin abubuwan da ta kawo a cikin kasa, kuma yanzu ga ta nan muna tsinkayenta. Wayannan abubuwa da Croix Rouge ta kawo ga tare da tallafin UNICEF, muna musu matuƙar godiya na cewa wannan abu da suka kawo tallafi, muna fatan mata da yara har da uwayensu ma ya zamanto sun yi amfani da su, saboda su ne na kariya, su kadai ne ake iya yi wannan kariyar, ita ce muka sa a gaba. Kenan abinda gwamnati ta tsaida na cewa za a yi ka wanke hannu da sabuli, tsakanin mutane su yi ka sa dan tazara tsakanin su, kuma ya zamanto a yi ka sa bafet.
Mai unguwa na Karakara wanda aka kaddamar a kofar gidansa Malam Mustafa gargadi yayi daga Kausar Murya zuwa ga waɗanda aka ba wannan kaya kansu mutunta wannan taimako.
Wannan kaya mu za a ba ku mata, ba mata ba ta sabuli karto guda ta nigana mata ne mai shago, ta yi kokari da Allah na labar wannan a yi amfani da ita da ɗiyanta, ya zama tun sabunin nan za mu siya musu a cikin gida, don saboda wannan bokataya da aka bara da budo da aka bara babu dinga ganin su a sama yan amananci a ce wanta ta saya mana. Muna so dai yanda aka bara kayan nan a yi amfani da shi a cikin gida, yamma mutane amfani da zaman tun in kai ka kare karka kenan, makocinka ma yana iya karuwa daga cikin wannan cutar da ake faɗi.
Ita ma dai malama Nana da ta samu wannan tallafi godiya ta yi kamar haka.
Allah ya albarka, kuma za mu yi amfani da shi, amma abu ta ita ce wani abu, eh mun gode Allah ya albarka, dadi haba dadi sai an kashe ni. Wallahi taimaka da yawa ne, wannan mu sha ruwa, wannan mu wanke hannuwanmu da wannan tankara, ba idan mun wanke hannuwanmu wannan kuma mun sha kunu, Allah ya mai albarka.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Bari mu je Najeriya, inda masu bukata ta musamman a yankin arewa maso gabacin kasar ke kokawa akan matsalar tsaro, abinda ke zama tamkar ana magani kai yana kaba. Wakilin sashen Hausa a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
yanzu haka dai jama'a kan kwana da idanuwansu biyu a buɗe a wasu sassan Najeriya musamman ma arewacin ƙasar sakamakon matsalar tsaro da ke neman gagarin kundila. Baya ga masu lafiya, wannan matsala na tsaro kan ma shafi masu bukata ta musamman wato na kasassu ƴan raba naka wadata mu. Kwamarar Richard Bitrus da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar masu bukata ta musamman wato na kasassu a jihar Adamawa ya ko bayyana yadda ma matsalar ke shafan su a yanzu.
Eh to gaskiya mu ma muna cikin tashin hankali domin kasancewan rashin tsaro da yake faruwa a jihar Adamawa mu ma ya shafi membobin mu domin da dama ƴan shila sun karɓa wayoyin su a bakin ofisan mu dake gannan. Kana sai da waya kana waya za zuwa fisge a wayan a hannunka a wuce da shi. To kaga mu ma muna fuskantan wannan matsalan tsaron su, kaga mu ma bamu tsira ba. To amma muna kira da gwamnatin jihar Adamawa da ta kara kaimi domin ta yi kokari domin duk wasu abubuwan da jami'an tsaro suke bukata a tare da musu, to gwamnati ta yi kokarin ta tabbatar ta samu musu domin su kare dukiyan rayukan jama'a.
Barka da warhaka, da wani ke magana ne?
Kana magana da John Anthony na Kurawu. An kafa gwamnati shekara ɗaya yau da wata kusan bakwai. Ba wanda ya zo waje mu daga gwamnati ya zo ya tambaye mu menene matsalan da muke ciki. Har yau mun rubuta wasiƙu ɗaya-ɗaya ya fi bakwai ko zuwa goma mu ga mai girma gwamna, babu wanda ya ba mu respond balle a ce an san ga damuwoyin da yake tattare da mu.
To me suke faɗa muku ne?
Ba abin da suke gaya mana, sai dai kullum kawai abu ɗaya ne kawai yake fitowa a bakinsu, muna sauri shine kawai abin da yake fitowa a gabansu a bakinsu.
Wannan yanzu a lokacin da ita kanta majalisar dokokin jihar Adamawa da ita ma gwamnatin ake bakin kafan na hukuma na kula da masu bukata ta musamman, kuna sane da shi?
Muna sane da shi amma har yanzu ba yi implementing ba shine matsala. Kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da muna so mu ga mai girma gwamna domin wannan hukuma namu ta fara aiki. Abubuwa da dama za mu samu.
Ba ku miƙa kuka ne watakila
tun da? Muna miƙa kuka kullum.
Ba ku dama hadime ba na gwamna mai ba shawara?
Ba mu da hadime a gefe na kasassu. Sun wasar da mu ba ma ko ɗaya. Tun daga farko wannan gwamnati ba mutum ɗayan da yake kusa da gwamnati a cikin na kasassu jihar Adamawa.
To wai ko mai ƙungiyar ke cewa game da satar ɗalibai da ma sauran matsalolin tsaro da ake fama da su a yanzu? Kwamarar Alhassan Ibrahim Ganye da ke zama jami'in hulɗar jama'a na ƙungiyar na kasassu ta Najeriya ya ko bayyana ma yadda suke ji da abin da ke faruwa a yanzu.
Gaskiya abun yana ba mu tsoro domin ya tabbatar mana mu ma da ba ma gani ko guragun cikin mu ko kurame kowa, mu ma muna tafiya kawai za a iya ɗaukan mu a kai mu wani wurin da ba mu sani ba. Wannan abun yana sa in za mu fita gida muna yin sallama da iyalanmu sai Allah ya dawo da mu.
Kuma Alhassan Ibrahim Ganye kenan kakakin ƙungiyar masu bukata ta musamman a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. A jamhuriyar Nijar, haɗin gwiwar makarantun allo sun shirya bikin yaye wasu ɗalibai kimanin 230 waɗanda suka hardace Alƙur'ani mai tsarki a birnin Ƙwanni. Wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako ya aika mana ƙarin bayani.
Gudanar da bukin baiwa ɗalibai 230 maza da mata shahada kammala karatu Alƙur'ani mai tsarki a garin birnin Ƙwanni. Bikin ya samu alartar shugaban gundumar birnin Ƙwanni Alhaji Ibrahim Abbalede, wanda ya nuna gamsuwarsa ganin irin yanda matasa musamman da sauran jama'a ma'aikata da 'yan kasuwa suka jajirce wajen neman ilimi na addinin Islama.
Da sunana magabatanmu gaba ɗaya, muna muku godiya da Allah ya tara mu wannan hali na addini wanda a kwatanta mana ɗalibai da ma'aikata da 'yan kasuwa wajen mutum 200 da wani abu. Allah ya taimake su suka sake burayi. To babban alfahari ne gare mu, lalle ilimi shi ne rayuwa, ilimi na kowane fanni Allah ya ce a neme shi. Kenan ya kamata mu yi alfahari da wannan. Kuma ƙasar Ƙwanni alhamdulillahi tunda muka zo muna ganin abubuwa da yawa dangance da kamawa addini fiye da wa'ansu wurin nan da muka yi kan mu zo nan duk abin da za a yi an babu kwanciyar hankali bai yayuwa ko ikon ne ko karatun ne ko sallah ce sai da kwanciyar hankali za mu yi su kenan a yi addu'a Allah ya sa kasar mu wannan cikin zaben da aka shiga a yi a kare lafiya kuma wannan jiye-jiye da muke ji labari ko kuma da muke gani a kasar damu a bangare-bangare muna fatan Allah ya kara kare mu
bukin dai ya samu halartar mutane masu tarin yawa da ma wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni da manyan ma'aikata na bariki na gundumar birnin Kwanni da shugabannin rundunarin tsaro na wannan gundumar wanda ya jagoranci committee alƙalan da suka tantance ɗaliban da suka samu wannan shahadar ta kammala karatu alƙur'ani mai tsarki yayin muna ƙarin bayanin yanda aikin nasu na tantancewa ya wakana
sunana Nasiru da amma an sanna da Dr. Nasir kuma a cikin tafiyar dai ni ne shugaban alƙalai to wannan duka taimako ne daga Allah tabbas mun tantance dalibai da dama dan saboda din aka ce za a tantance dalibi a jarraba shi sai an samu wanda suka huce an samu wanda suka fadi to wanda suka huce dai su ne ga sunan mutum 230 wanda suka fadi ga gaskiya na manta amma su ma suna da yawa dan da yawa in muka ga karatu bai ba da mu committee na alƙalai duka muna cewa wannan karatu bai ba sai an sake wani ya je ya sake maimaitawa ya daddaka ya sake dawowa in da rabon shi huce in ba rabo ya ce a ka jira yi sabka ta gaba to wannan tsari ne mai kyau wanda inda a duka kasashe da Niger gabaki dai ana irin wannan tsarin da an ci gaba shine adalci
hukumomi kan ƙara karfafa ma irin waɗannan makarantun ne domin tabbatar da samun ilimi a kowane bangaren karatu walau ummar kasar ta jamhuriyar Niger domin yaki da jahilci da ma samun makamashin rayuwar duniya da lahira Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A yayin da aski ya zo ga bango shi a game da babban zaben jamhuriyar Niger kungiyoyin na kasasu na ci gaba da tada magoya bayan su daga bacci dangane da gudunmuwar da ya kamata su bayar danganan komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. Saboda haka suka kaddamar da wani taron addu'o'in zaman lafiya a birnin Yamai da sauran sassan kasar a yayin da a ɗaya bangare suke ci gaba da ayyukan fadakar da masu bukata ta musamman game da mahimmancin zabe
a gani mun ya da ragowa kwarai cikin hanyar siyasa mutanen mu da yawa ba san hanyar menene siyasa ba mutanen mu da yawa ba san cewa inci ne da anka baki ko wun dan kasa na Niger ya zama to mu ma da dan wada na kasa mun mai da kanmu baya ba don suka yi wannan project kuma suka samu wannan subvention ga wannan project West ya taimaka ba wannan tallafi shine muka nan mu yi kaji na ga muka tun cikin arulama alhamdulillah mutanen mu da yawa sun yi arulama kuma sun samu kartukan su da yawa
ba samu na kasasu da yawa da suka yi register zabe
kwarai suka samu suka mutane da yawa sun yi ba wanda mun ka bari baya saboda mun sha sensibilization na kwarai mu ya tare su mu ya biye su saboda kawa saboda wannan kokarin da su samu ya zamanto sun san incin su na kamar kowanne dan kasa kamar yadda constitution ta bada cewa duk wanda a da shekara 18 idan kai namiji na ko mace ta ko kuma kai shekara 15 ko 16 ya kai sauran aure shi ya kamata na inci ne kamar kowanne dan kasa kashe kai zabe kenan shine ya zamanto nauyi ne gare mu wajibi ne mu tashi kamar ce mu kwanta mu zamanto nauyin nan da Allah azza mu na cewa mu a jagoranci mu waye musu kai ya zamanto kowa ya samu incin shi bisa kan wannan fanni
ina maganar na kasassun dake da suka tsaya takara waɗanda ke neman waɗanda suke fatan shiga zabe
to wallahi ka gani Malam Suleiman muliman sai in ce babban horin cikin muna babban nasara ce ga wannan project saboda yau akallan ya mai dai muhimmancin 15 da suka shigo suka ce za su neman konseye ko konseye na meri ne ko na commune ne mun samu nasara kwarai bisa kan wannan sensibilization da muka yi bisa kan haraka election nan sai da muka yi sensibilization 20 da bi ko wani arna sama mu dauki karce biya mu yayi kowa muya zuwa muya jan hankalinsu muna nuna musu cewa dan siyasa iya kashi da kai wannan boce da za ka yi dole ne ka san incinka kai ma ya bai kamata ka san dan amsa shata ba bai kamata a baka shikaba ko a baka buhun shinkawa ba ka zo ai maka wulakanci na shekara 5 don ku mun waye musu kai mun nuna musu cewa dan siyasa tsakaninka da shi kontara ta tsakaninka dan siyasa ka zo ku zamna iyaka ga mu muya mu 200 ko mu 300 ga adadin mutanen mu kowa ka gani shiga karce shi menene a sakamakon mu mu dai ba mu san bara ba mu san aikin bara ka zo mu zamna mu aje kontara mu da kai mu za mu zaba maka idan Allah ya zaba za mu zakkuwa ga alƙawarin da ka dauka muna kakana za ka cika muna mu ya san mu sana'a ko mu ya san mu wani abun da zai ci gaba rayuwar mu ba kullum mu zan gobe gurbi ba mu zabe ka bar mu da kurin siyasa kai ka zaman to yanka ya turai suwa karatu kai kuma kai a cikin bila leaks mu yana cikin bukoki duk wannan abubuwan ne muka sha hankalin su mutane su gane ba wai dan Allah ya yi ka gurmu ba koko dan Allah ya yi ka makau ba koko Allah ya yi ka abu kace ba son ka a'a Allah ya son ka ya yi ka son da kowani dan adam kuma Allah bai maka bi idan Allah ya maka gurmu koko ya maka makau kar ka ce ka dauki hanya ta nakasa da kanka saboda hanya buci akwai hanya ta ci gaba akwai hanya ta nakasa da kanka idan kan nakasa da kanka to kai ka zaba ma kanka amma Allah wai kai ka kuka da Allah barace nan da wasu abubuwa da zamna mutum tar hannu duk wannan kai ne ka zaba ma kanka wannan hanya ta gari
wace irin gudunmuwa ce kake ganin masu bukata ta musamman za su bada dan ganin cewa an gudanar da zabukan nan na Niger cikin kwanciyar hankali da fahimtar
na daidai kaga insha Allah za mu shirye sallah ta roƙon Allah mu ja hankalin ƴan siyasa kasar gaba ta su da baki ta dai kasar mu ce mu duka kowa namu ne mu duka mu abun da muke roko Allah ya kawo muna kwanci hankali cikin kasa ga zamu roƙon Allah ya ba mu nasara ya kawo muna kwanci hankali cikin kasa ga ai zaben nan lahiya a kare lahiya saboda mu ba hauka mulki a gaba gare mu ba kasa ga ba mu da wata kasa in ba gaba mu kan kanmu rauni gare mu idan siyasa wani tashi hankali ya zo na siyasa ko na wani abu mu ne addictin mu ne za mu wahala mu ne muka za mu zaman to mutane da mu da gura mu da makayi da yara kanani da tsayi su ne ke wahala kenan mu abinda annawi gare mu mu shine mu taki tsaye mu kawo namu gudunmuwa a kwanta lahiya a tashi lahiya shine amhorin mutanen mu da annan yamma mun kire su ga munan masallacin kadafi insha Allah za mu ci gaba da roƙon Allah kenan yau an kwan lahiya alherin mu na mu duka ka gani shekaran jiya Allah ya kawo bila'i nan wajen difa mutum wajen 30 da wani 30 aka kashe kaga wannan babban bakin ciki na
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban kungiyar na kasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi da dukkan ma'aikatan sashen Hausa nake ce da ku sai an jima madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
ya jarida The Chronicle da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban kanun labaran ta shine maga kujeran NPP ya gargadi shugabancin NDC su tafi kotu tare da shedar su jaridar ta ce maga kujeran mazabar Cape Coast North na jam'iyya mai mulki NPP Mr. Stephen Kojo Ahin ya fada wa National Democratic Congress NDC da su hanzarta zuwa kotu muddin jam'iyyar Najen an cuce ta a sakamakon zaben shugaban kasa da yake magana da ƴan jarida ya nuna cewa hawa bita titi ana zanga-zanga ba shi a cikin ayyan abubuwan da kundin tsarin mulkin ya bayar cewar mutum ya fuskance shi kamar yadda NDC ke yi amma sai dai su tafi kotu tare da shaidarsu Bankin Duniya ta amince ta baiwa kasar Ghana da wasu kasashen kuma na daban agajin $60 million wannan ne kanin jaridar Ghana Times jaridar ta ce daraktocin hukumar Bankin Duniya sun amince a bayar da agajin $60 million na kungiyar ci gaban kasa da kasa wanda zai taimaka wa kasar Ghana da wasu kasashen Afirka don karfafa musu fagen su na aikin gona da ke samun barazana daga canjin yanayi ku kafa gwamnatin haɗin gwiwa wannan shine babban labari na jaridar Daily Graphic jaridar ta ce shugaba Now, Apostle General of Royal House Chapel International, Most Reverend Sam Koranchi Ankara, yayi kira da a samu zaman lafiya bayan zaben 7 ga watan Disamba. Game da abin da yake ne duk yadda sakamakon babban zabe ya kasance. Abinda duk ake bukata shine zaman lafiya musamman tsakanin manyan jam'iyyun kasar guda biyu, National Democratic Congress da New Patriotic Party. Yace shugabanci na manyan jam'iyyun nan su samu hanya na sasanta rashin fahimtar da yazo tsakanin su. An karrama Samira Akumasi, jaridar Daily Guide ce ta bugo wannan labarin. Jaridar ta ce a wurin wani kasataccen buki na sarakuna da al'umman zangon Kumasi da aka yi a babban masallacin Kumasi, an karrama matan mataimakin shugaban kasa Hajiya Samira Babumiya dangane da irin gudunmawar da take bayarwa wurin taimakawa al'umman Zango. Har tashar nan da ake cewa Alpha Radio dake a wannan yanki bata yi kasa a gwiwa ba, saboda ita kuma sai da ta bayar da gudunmawar dangane da irin taimakon da matar mataimakin shugaban kasan ki bayarwa ga mata matasa musamman a cikin ungwaninmu na Zango. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To halin yanzu ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yawan matsalan lamba da Amurka ke yi wa gwamnatin Iran na ƙara ci gaba. A cikin watan Nuwamba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da matakan haramta bada bizar shiga Amurka da ke auna wasu jami'an Iran da ke da hannu a ayyukan cin zarafin bil'adama, ciki har da jami'ai guda biyu daga dogarawan juyin juya hali na Iran da suka hada da Brigadier General Haidar Abbas Zaida da kuma Colonel Reza Papi. Waɗannan mutane suke da alhakin bada umarnin cin zarafi da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga a cikin watan Nuwamban shekarar 2019 a lardin Khuzestan. Baya ga haka, ma'aikatar Bital Malin Amurka ta ɗora takunkumi akan ministan ma'aikatar leƙin asirin Iran Mahmud Alavi, da shi kuma ya aikata cin zarafi mai yawa akan mutanen Iran. Bugu da ƙari, Amurka ta kakaba takunkumai akan kamfanoni daban-daban da suka kai kimanin 160 a sassa daban-daban na tattalin arzikin Iran, wanda shugaban addinin ƙasar Ali Khamenei ke amfani da su yana azurta ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa kana yana tsangwamar abokan gabar gwamnatin ƙasar. A wata sanarwa da Sakatare Pompeo ya rubuta, ya ce waɗannan matakan suna raunata ayyukan gwamnatin da kuɗaɗen da take bukata na aiwatar da manufofin mugunta. A cikin watan Nuwamba kuma, Amurka ta auna kamfanoni guda hudu a kasashen China da Rasha da suke aikewa da muhimman fasaha da kayayyaki ga shirin makaman nukuliyar Iran. Kaka bata kunkumai akan waɗannan kamfanonin kasashen waje, a cewar Sakatare Pompeo ya yi daidai da yunkurinmu na yin amfani da duk wata kafa da muke da ita mu hana Iran ci gaba da kirle makamai masu linzami. A wata sanarwa ta daban, Sakatare Pompeo ya ce yawan matsalan lambar da ake yi wa Iran zai ci gaba da yi mummunan tasiri akan gwamnatin kasar. Ya yi nuni da faduwar darajar kudin Iran da karuwan bashi da kuma karuwar tsadar rayuwa. Ya kuma ce tun cikin watan Mayu shekarar 2018 mun hana gwamnatin samun sama da dala biliyan 70 kai tsaye daga kudaden mai, kana za mu ci gaba da hana gwamnatin samun kimanin dala biliyan 50 a duk shekara. Sanadiyar mummunan tasirin takunkuman kai tsaye, Iran ta rage kasafin sojojinta ta kashi 25 cikin 100 a shekarar 2019. Kungiyoyin ta'addanci da ke yi wa gwamnatin aikin da kawayensu suna roƙon kuɗi, kana a latina suna ɗaukan matakan rashin kuɗi, lamarin da ya kai wasu kungiyoyin ta'addancin ga sallamar mayakansu. Takunkumai da Sakatare Pompeo ya ayyana suna daga cikin sabon matsin lamba a gabas da tsakiya da tattaro kasashe da suka sha wahala sanadiyar ayyukan cin zarafi da Iran ke aikatawa da kuma neman yankin ya kasance cikin zaman lafiya da ci gaba fiye da shekarun baya. Takunkumai wani makami ne mai muhimmanci ga tsaron ƙasa wurin tabbatar da kare lafiyar mutanen yankin da kuma kare rayuwar Amurkawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin matsaloli masu nasaba da annobar coronavirus da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, mu ne lafiya.